wannan bayanin da minista na watsa labarai ya yi ya zo daidai lokacin da kuma bincike yake nuna cewa shugaban kasa Goodluck Ebele Jonathan yana ta gudanar da taruka tun jiya da dare har zuwa yau da safe da jami'an tsaro na Najeriya domin ƙara samun bayanai da ɗaukar matakan da ya kamata domin kubutar da waɗannan yaran daga mugun hannun da suke ciki a halin yanzu. Bayan da aka kammala taro na mako-mako na Majalisar Ministocin Najeriya, minista Labaran Mako ya yi ƙarin haske akan irin haɓasa da ke gabansu da kuma irin ƙalubalen da jami'an tsaro na Najeriya suke fuskanta domin kutar da waɗannan yaran.
Har yanzu dai ana kan fama da hanyoyin da za a bi Allah ya bamu nasarar mu mai da su gida. Yanda ka sani abu ne mai wuya. Na farko kuma yanzu musa yanda suke yanda za a fita da su da rai. To wannan shine kansa babban aiki wanda lele sai mu leka mu duba mu tabbatar. Allah ya dawo da su dare kuma inda ka sani abubuwa nan ba suna da wuya domin wanda suna rike da yaran mutane ne wanda zuciya ya riga ya juya kuma suna iya su yi abun da bai kamata ba duk jami'un tsaro suna kan aikinsu kuma suna bada rahoto na cin gaba kan wannan nema har yanzu dai ba riga an kawo su gida ba saboda haka muna kira ga duka al'umma Najeriya gabaki daya su hada kai da jami'un tsaro musama a jihohi na arewa ta gabas.
To ko da yake minista Labaran Mako yana ta nuna cewa gwamnatin Najeriya ta gamsu da irin ayyuka da rundunonin sojojinta suke yi, bayanai suna ta fitowa daga kafofin labarai na kasar da ke nuna cewa ana zargin cewa waɗansu manyan sojoji na Najeriya suna da hannu a wurin bada makamai ko horo ko bayar da bayanai ga yan kungiyar ta Boko Haram wanda ya kai har aka gurfanar da sama da 14 a gaban kotun sojoji inda ake musu shari'a dangane da wannan zargin da ake musu. Bayan da headquarter ta rundunar sojin ta Najeriya ta fitar da bayani ta bakin Brigadier General Olukolade wato kakakin rundunar soji ta Najeriya cewa wannan bayanan da ake fitarwa na kafofin watsa labarai ba gaskiya bane. Shi ma minista Labaran Mako ya ƙara nuna cewa lalle baya da wani tabbataccen bayani dangane da wannan al'amarin.
Ne ban sani wannan ba, ba ne da cikakken labari akan wannan. In kuma da haka din na tabbatar ita kungiyar jami'an tsaro Najeriya ga baki da headquarter na sojoji mu ga baki da za su bada umarni in gaskiya ne za mu ji daga bakin su ne ba za mu ji daga jaridu ba.
Ko da yake gwamnatin tarayyar Najeriya da headquarter kole ta soji tana ci gaba da musanta wannan labarin na cewar an gurfanar da waɗansu manyan sojoji su sama da 15 da zargin taimakawa 'yan kungiyar ta Boko Haram. Bayanai na ci gaba da fitowa daga waɗansu kusoshi na gwamnatin tarayyar Najeriya da ke gaskata wannan labarin. Irin waɗannan bayanan ne da watakila ƙasashen ƙetare ke da shi ya ƙara nuna cewar matsalar ta'addanci a Najeriya ke ci gaba da faruwa. Saboda duk bayanai ko wani sirri da gwamnati ke da shi ko jami'an tsaro ke da shi akwai waɗansu hanyoyi na bayan fage da 'yan ƙungiyar ta Boko Haram take samu wanda ya sanya yanzu askarawa na ƙasashen ƙetare ba su cika yin izgilanci shigowa kai tsaye a cikin Najeriya su yi aikin ba domin kada a bada sirrinsu ga 'yan ƙungiyar nan ta Boko Haram. Umar Faruku Musa murar Amurka a Abuja, Najeriya.
Yan Najeriya mugula.